Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da sake saduwa da kai, ina kuma cike da farin ciki domin za mu yi wannan hidima tare da kai. Don haka ka matso kusa da akwatin rediyo domin mu yi hidiman tare. A shiri na yau, Pastor Yohana Dangana kamar kulla yaumi yana shirye domin ya ba mu gargadi a fili na domin iyali. A shirin kuma na domin sujada a yau, ko kuwa makon gaba daya, Pastor Joseph Maza shi ne zai bishe mu a fili na sujada. Pastor Audu yana tafe da guzuri domin ka. Sai ka yi kokari ka bi mu domin a samu wannan albarku. Sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da zuwa.
Mai sauraro, barkamu da sake saduwa a shirinmu na yau na domin iyali. Shiri da muke kawo sakonni wanda za su kawo mana salama da bangaskiya da zaman jin daɗi a cikin iyalanmu, da mu da matanmu da kuma ‘ya’yanmu da jikokinmu. Shiri ne mai albarka. Ina fata wannan shiri zai kawo mana albarka da kuma kawo sakewa cikin iyalanmu. Shirinmu na yau ci gaba ne ga na baya, wato shiri na biyu. Ibrahim da matarsa, iyali masu babban bangaskiya. Bayan da Ibrahim ya bar garinsu, inda Allah ya ce masa ya bari ta wurin bangaskiya da matarsa suka bari, kuma matan ta yi biyayya da shi, matan ta goyi bayansa, sai suka yi tafiya har sun kai ƙasa wanda Ubangiji Allah yake buƙatansu su je. Matar Ibrahim mace ce mai bangaskiya, mace ce mai biyayya. Har ma a cikin sabon alkawari, littafin Bitrus ta fari sura 3 aya 6 ya ce da mu yi koyi matanmu na zamanin yau su yi koyi ga babban uwargijiyansu Sar'atu. Kamar misali, Bitrus ta fari sura 3 aya 6 ya ce, kamar yanda Sar'atu ta bi maganar Ibrahim tana ce da shi Ubangiji, ku ne kuwa ‘ya’yanta yanzu. Idan kuna aika nagarta ba ku cikin tsoro ga kowane abin firgitawa kuma. Kamar yanda Saratu ta yi biyayya da Ibrahim ta ce masa Ubangiji, haka nan ne mata na yau, domin mata masu bangaskiya a yau ‘ya’yan Saratu ne, ‘ya’ya masu bangaskiya. Idan muna da bangaskiya, muna da biyayya ga mazanmu, muna da ƙauna zuwa ga matanmu, ko mun shiga cikin damuwa, Allah zai taimake mu. Amma gidan da akwai tsatsaguwa, lokacin da damuwa ya zo, shaitan yakan yi amfani da wannan damuwa domin ya raba mu. Bayan da Ibrahim da matarsa sun shiga cikin wannan gari, birni, wato ƙasar Kan'ana, inda Ubangiji Allah ya ce da su za su je su zama abun gado, Ibrahim da Saratu koko Saraya sun saurari haihuwa da daɗewa ba su samu ba. Sun saurari haihuwa shekaru aru-aru, haihuwa bai zo ba. Damuwa ne ƙwarai da gaske yau a cikin aure. Idan mun yi aure an samu shekara, har an ƙara wata shekara, har an sake samun shekara na uku, za ka samu damuwa. Mata za ta samu damuwa, kai ma za ka samu damuwa. Sa'an nan babban damuwan zai zo daga wajen ‘yan uwa da iyaye da dangi da abokanai, waɗansu za su tausaya maka, waɗansu za su yi maka addu’a, waɗansu kuma za su maka ba’a, waɗansu za su maka dariya. Musamman mata za su yi wa ‘yar uwansu mace gori a kan haihuwa. Waɗansu za su ce mata, ai, ke ba ki san darajar haihuwa ba, kin taɓa haihuwa ne? Irin wannan yanayi yana sa mata da maza waɗanda ba su samu haihuwa ba a cikin babban damuwa da kuma halin kakanikai, har sukan shiga cikin kuka da hawaye. Muna da misali a cikin littafin mai tsarki, Elkana mijin Hannatu sun yi aure da dadewa babu yara. Saboda rashin yara sai ya je ya auro wata mata, wannan mata sunanta Penina. Ta zo ta dinga cakunar ƴar uwanta, tana yi mata ba'a saboda rashin haihuwa, amma saboda ikon Allah Ubangiji Allah ya ji kukan Hannatu. Hannatu ta yi addu'a ga Allah, sai Ubangiji Allah ya bata haihuwa, ya ji kukanta. Irin wannan yanayi ne mukan shiga ciki na rashin haihuwa a yau. Waɗansu saboda rashin haihuwa sai su je su ƙara wata mata, wannan kaucewa ne, ba shirin Allah bane. Abinda Allah ya baka, mu kasance da haƙuri da shi. Idan Allah bai baka ba, babu mutum da zai baka. Idan kuma mun bi wata hanya, mun je mun samu, daga baya kuka da bakin ciki shine namu. Menene ke faruwa yau a gidaje inda an yi aurataya da yawa? Akwai mata da yawa a gidan, kowace mace da yaranta, kowane mace da yaranta. In an samu biyu zuwa gaba, abin da ke faruwa a wannan gida sai dai fada, sai dai tashin hankali. Daga baya idan uba ya mutu, an bar iyaye mata da ƴaƴansu, sai dai tsatsaguwa, a fara fada akan gona, a fara fada akan abinci. Yan uwana maza da mata, ba shirin Allah kenan ba. Ibrahim da Sar'atu sun haƙura, sun yi shekaru da yawa ba haihuwa. Amma saboda ban gaskiya da suke da shi zuwa ga Allah, sun mika kawunan su zuwa ga Allah, sun yi ban gaskiya zuwa ga Allah. Saratu bata yi kamar Rahilla ba, a cikin Farawa sura 30 aya 1 zuwa 2, da Rahilla bata samu haihuwa ba, sai ta yi kuka tana cewa mijinta Yakubu, ka bani yaro ko kuma in mutu. Ai maza ba suke bada ƴaƴa ba, ko mai karfin jima'in ka ba kai ne mai ikon haihuwa ba, sai Allah ya baka. Yakubu ya ce mata, ni ne Allah, ni ne Ubangiji, ni ne mai bada haihuwa. Amma Ibrahim da Saratu ba su yi haka ba. Saratu ba ta yi kuka ta ce, ka bani yaro ba, domin ta sani cewa ban gaskiya a wurin Allah shi ne yake bada haihuwa. Saratu ta ci gaba da taimakon mijinta, har ya kai ranan da Ubangiji Allah ya aiko da malaiku sun zo cikin gidansu domin su ba su albarkan nan na haihuwa. ‘Yan uwana maza da mata, ban gaskiya zuwa ga Ubangiji yana da muhimmanci. Ko mun yi shekara biyu, kada ban gaskiyar mu ya kare, wata rana Allah zai amsa. Ina fata za mu ɗauki wannan darasi yau ya zama abin amfani. Akwai mutane da dama da sun yi shekara 10, wasu sun yi shekara 5, wasu sun yi shekara 6 ba haihuwa. Amma daga baya da ban gaskiyarsu ta dukufa ga Allah, Allah ya amsa musu. Bai dade ba, ko ni karan kaina wannan na mika yara na waɗanda sun jira ga Ubangiji, sun yi shekara 10 cur ba haihuwa, amma ranan nan kawai sai ga ciki, ba zato ba tsammani. Kafin a ce kwabo, ciki ya zama wata 9 har an haihu ɗa namiji. Mun yi addu'a ga wannan yaro mai suna Jonathan. ‘Yan uwana maza da mata, ban gaskiya ga Ubangiji shi ne abin da ya kamata miji da mata su dukufa. In mun shiga cikin damuwa, kada mu je gidan boka, kada mu yi wani tsafi, mu sa ban gaskiyar mu ga Allah. Allah mai jin kuka ne, Allah mai jin addu'a ne. Wata rana za mu samu haihuwa. Wataƙila kana sauraro na a yau, ko ke kina sauraro na a yau, kuma kuna cikin wannan damuwa na rashin haihuwa. Fata na ne, komin dadewa Allah zai share hawayenku, Allah zai baku haihuwa. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangiji Allah, ina miƙa maka dukan mai sauraro waɗanda suna cikin wannan kunci da bakin ciki na rashin haihuwa. Maganarka ta ce kai ne mai bayaswa. Ina roƙonka ya Ubangiji, bari ka basu, ka taimake su, su ma su samu haihuwa domin su yi dariya, domin su yi farin ciki. Ka albarkaci waɗannan iyalai duka da suke sauraro, wata rana mu ji labari mai daɗi cewa sun samu haihuwa. Roƙonmu kenan a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Adventist World Radio Muliyar Bege Don Kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adreshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adreshin Facebook namu shine awr/hausa awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Zamu ba wa kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Jos a cikin garin Jos Jira Plateau da za su yi mana waka. Bayan nan Pastor Joseph Maza zai biyo da fili na sujada. Mai sauraro, a kasance tare da mu.
Yandu ya basu ya dada Ubangijimu, aransu basu dauka ya zama sakisu, ama fawa tarana ze komo dunyana, kama muken dunya duka nasane. Zaya komo watarana iwata kila yao, zaya komo daga sama doni ya felchemu. Jamaa sakwa simu na tarida shisike, kama muken dunya duka nasane. Saida di me ya wazamuchi, basauran bachi zuja basauran zunubi. Semu nagani Yesu, Yesu my fansemu, domi muken dunya dukana sane. Zaya komo watarana iwatakila yao, zaya komo dagasa. Jama asakwa semu na tarida shisike, kama muken dunya duka nasane. Koyone ya kesu wa mubamu saniba, ya chemu itasaro mureka jilansa. Musani ya nazu wabashaka kukadam, kama muken dunya duka nasane. Zaya komo watarana iwatakila yao, zaya komo dagasa madoni ya flauchemu. Kama asakwa semu na tarida shisike, kama muken dunya duka nasane.
Ya mai sauraro, barkanka da wannan lokaci mu sake bincika maganar Allah kamar kullum. Ina da farin ciki mu sadu da kai kamar kullum. Allah shi maka albarka. Sunana Pastor Joseph Adamu Maza. Karatu mu na samuwa cikin Luka sura 15 aya 18. Luka sura 15 aya 18. Karatun na cewa ne tashi in tafi wurin ubana in ce masa, ubana na yi zunubi gaban sama da kuma gabanka, ban isa ba a karace da ni danka, amma a maishe ne kamar wani a cikin barorinka. Allah shi ya bakaci magana tasa. Kan magana muna cewa zan koma wurin ubana, zan koma wurin ubana. Mu yi addu'a. Allah mai rai, ka karbi daukaka, ka yi magana da bawanka da ya zo gabanka domin sauraro. Kai mishi albarka, ka bude kunnuwa na ji da zuciya a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. Zan koma wurin ubana. Wannan ya nuna cewa wannan bawa ya bar gida, ya tafi mun san labarin wanda shi da kansa yace uban ya raba gado a bashi nashi, uban ya raba gado an bashi nashi, shine kuwa autan ya bar yayansa a gida, ya tattare yayi inashi inashi, yayi tafiya zuwa kasa mai nisa, can ya zauna ya barnatar da dukiya wanda aka bashi, da ya barnatar da shi ya shiga fatara, hankalin shi ya zo cikin sa, shi yasa inda muka yi karatu yace ni tashi ni tafi wurin ubana. Shi yasa kan maganar ta ce zan koma wurin ubana, ni tashi ni tafi wurin ubana, in ce mishi ubana ya laifi a gabanka da gaban sama. Da ya tashi tunaninsa ya kama hanya yana kan dawowa, uban kuwa kullun yana tunaninsa, yana kuma cewa yaushe ne dan nan zai zo, yana tunani wannan bataccen dansa da ya bar gida. Ranan nan yana zanne a kofar gida, ya sa ido sai ya hangi dansa na dawowa, ya sa ido ya sinkaye shi, ya tashi ya taka ya tsaya da kyau ya duba, ya ga lallai wannan shine autan dansa yana dawowa. Kamar yanda ya ce ni tashi ni tafi wurin ubana, ya kuma tashi ya zo, da uban ya sinkaye shi ya ganshi ya gane wannan lallai autan nawa ne, wanda ya tafi, wanda ya bata, wanda nayi asaran shi, gashi yana dawowa. Sai uban ya je ya tare shi, da ya tare shi sai ya rungume shi, ya yi mishi sumba, ya yi mishi gaisuwa. Mun san uba da da yana iya yiwuwa ma ya zub da hawaye, domin yaron ya dade ba sa tare, yaron ya dade uban na marmarinsa. Ranan nan ya dawo gida, uban ya rungume shi cikin kauna da jin kai, sai ya ce a cikin kauna abu na farko da uban ya ce shine, ya ce a kawo riga mafi kyau a sa mishi, ya kai mai sauraro. Sai uban ya ce a kawo riga mai kyau a sa mishi, sai an fito da rigar nan an sa mishi. Mai sauraro ka ji da kyau, rigar nan tana da ma'ana, rigar da aka sa mishi, sannan aka sa mishi zobe, sannan aka sa mishi takalma, sannan aka dauki dammalaki aka yanka, sannan ga uba ga yayan, muna da ababa kusan guda bakwai kuma a cikin wannan sako din. Na farko rigar da aka sa mishi menene ma'ananta, inji Ishaya sura 61 aya 10, yace Yesu ya sa mini rigar adalci, rigar nan da uban ya sa wa dansa da ya dawo bataccen dan nan, ya bi karuwai, ya yi caca, ya sha giya, ya tare hanya, ya yi kowane abu, uban ya kawo riga an sa mishi, rigar nan shine adalci. Duk wanda ya zo gaban Yesu Kristo ya tuba, Yesu zai cire rigar adalci ya sa mishi, ma'anan wannan riga adalci ne. Ishaya 61 aya 10. Sannan bayan riga menene aka sa mishi, sai an sa mishi zobe, zobe da aka sa wa wannan auta da ya dawo, wannan bataccen da ya ce ni tashi ni tafi wurin ubana, zan koma wurin ubana. Sai uban ya bada umurni aka sa mishi zobe, zobe nan ma'anan zobe shine iko. In mun karanta littafin Esther sura 8 aya 8 ya fasalta ma'anan wannan zobe, shine a rubuta wasika a hatimce shi da zoben sarki, ma'anan wannan zobe shine iko da an bashi na zuwa sama. Tunda ya zo ya tuba, an bashi iko ya gaji mulkin sama, an bashi iko ya zama magajin mulkin sama raina har abada. Wannan shine na biyu. Na uku, sai uban ya ce a kawo takalma a sa mishi. Menene ma'anan takalman nan? In mun karanta Matta sura 18 aya 4, ya ce duk wanda ya kaskanta za a ɗaukaka shi. Takalman nan da an sa mishi daraja ne, uban ya bashi daraja. Da shike ya zo ya tuba, ya kaskanta, ya mai sauraro, in ka kaskanta a gaban Allah, Allah zai ɗaukaka ka. Domin haka takalman nan ɗaukaka ne, daraja. Sai na hudu, maraki. Sai ya ce a fito da dan maraki a yanka. Wannan dan maraki da an fito da shi an yanka, an yi murna, an yi buki, an ci an sha, saboda ana buki bataccen da ya dawo. Ma'anan wannan dan maraki da aka yanka shine a cikin Korintiya ta fari sura 5 aya 7, ya ce ku fitar da sofon yis, gama an yanka faskar mu, wato Yesu Kristi. Marakin nan da aka yanka Yesu Kristi ne, Yesu ne an yanka shi akan giciye, Yesu ne aka giciye shi, Yesu ne ya mai sauraro, shine ya zub da jini domin ka. Ma'anan wannan shine dan marakin nan Yesu Kristi ne, shine aka giciye shi, an bashi iko na zuwa sama. Sannan na biyar shine uba, uba yana matsayin Allah ne, an san wannan yana cikin Yohana bishara sura 1 aya 29. Kashe gari ya ga Yesu yana zuwa gare shi ya ce, duba ga dan rago na Allah wanda yake dauke da zunubin duniya. Domin haka ƴan uwana, uba yana matsayin Allah ne. Allah yana shirye ya karbe ka, ya mai sauraro, idan ka kawo zuciyarka, Yesu yana shirye ya karbe ka. Shine uba, matsayin uban shine Allah mahalici, yana shirye ya gafarta zunubinka, yana shirye ya kai ka mulkin sama. Sa'annan wannan shine abu na biyar. Na shida shine yaya guda biyu. Akwai yaya guda biyu a cikin wannan labari. Yayan nan an san na cikin labarbaru na biyu sura 7 aya 14. Idan mutane na waɗanda ake kiran su da sunana za su kaskantar da kansu, su yi addu'a, su kaskanta a gabana, ni zan ji su daga sama, zan gafarta zunubansu, zan warkar da kasansu. Ma'anan waɗannan yaya guda biyu wanda ayi maganar su a cikin Luka, ma'anan yaya biyu nan shine mutane. Mutanen duniyan nan duka, in mun zo gaban Yesu wanda shine mai ceton, zai gafarta zunubanmu, zai karbe mu kamar yadda an karbi bataccen da. In ka zo wurinsa za a karba. Ubangiji yana shirye ya karbe ka. So mutanen yayan nan guda biyu mutane ne. Mutanen duniya Allah yana kira, ku zo zan gafarta zunubanku. Na karshe wanda shine na 7, yayan yaron, an ce ya tsaya a hanya ya yi fushi. Yayan yana wakiltan Farisawa da marubuta waɗanda suna zargin Yesu don me yana ci da masu zunubi yana sha da su. Ya mai sauraro, Yesu yana shirye ya karbe ka. Ya mai sauraro, ka ba da kanka ga Yesu Kristi, ka tuba kaman bataccen dan nan, Allah zai karbe ka. Allah ya karbi daukaka mu, ya addu'a, ka bishe mu a cikin wannan hidima. Maganan da mun ji ya zama da albarka a cikin mu, a cikin sunan Yesu mai ceton mu, amen.
Abokina, mutane da yawa sun kasa kulla wani abu na kirki a rayuwarsu ba domin sun rasa lokaci bane, amma domin sun kasa shirya da kuma tsara rayuwarsu. Waɗanda sukan faɗi a rayuwarsu koko sun kasa su yi abin kirki ba domin sun shirya su faɗi bane ko kuma su kasa bane. Damuwar ita ce ba su shirya bane samsam. Mutane da yawa sukan yi ta'ayyuka daban-daban ba tare da wani shirin kirki ba. Idan za ka yi nasara a rayuwarka, ya kamata ka san abin da kake bukata a rayuwarka. Ya kamata ka san inda ka nufa. Ya kamata ka san irin abubuwan da za ka yi da waɗanda ba za ka yi ba. Wani lokaci yana da kyau ma ka ce a'a ga yin wasu abubuwan. Za ka ga mutum idan aka zo aka ce masa, aboki zo mu je wuri kaza, sai ya tashi ya bi. Tashi mu je mu yi abu kaza, sai ya tashi ya je. In ya waye gari ba abin da yake yi, sai dai abin da wani ya faɗa masa ya je ya yi. To idan baka tsara rayuwarka ba, wani zai tsara maka rayuwarka. Abu mafi muni a rayuwa shine a tarar cewa kai ba abin da ka sa a gaba, ba wani tunani da kake da shi, sai dai wasu ne suke maka tunani. To idan ko ka bar wasu suka yi maka tunani, ba za ka samu nasara a rayuwarka ba. Kada ka kashe lokaci akan yin abubuwan da ba su da amfani, waɗanda ba za su kawo maka riba ko ci gaba ba. Amma ka maida hankali ka kashe lokaci mai yawa akan abubuwa waɗanda suke da daraja. Idan kai manomi ne, in ka ga noman alayyahu ba zai baka kuɗi ba, amma noman waken soya zai fi baka kuɗi, ya kamata ka maida hankali ga noman soya. Ka maida hankali ga abubuwa da za su kawo maka riba da ci gaba. Ka koyi yadda za ka ce a'a ga abubuwa da ba su da amfani. Domin wannan kalma a'a makami ne sosai wanda zai iya tsare rayuwarka da kuma ci gabanka. Ka zaɓi abu mafi muhimmanci da za ka yi. Idan ka ce a'a ga zaman banza, za ka samu nasara. Idan ka ce a'a ga barin abin da ya kamata ka yi, za ka samu nasara. Idan ka ce a'a ga kashe lokaci na zaman kashe wando, za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga ragwanci, za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga rashin da'a, za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga jin daɗi na wucin gadi, za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga shedan, za ka yi nasara. Ka tuna, wanda suke nasara da ci gaba a rayuwarsu ba suna da lokaci ne fiye da sauran mutane ba, amma sun tsara lokacinsu ne, sun yi abubuwa mafi muhimmanci, sun kuma saki waɗanda ba su da amfani.
Da wannan muka zo ga ƙarshen shiri na yau.
na ba da gaskiya mai sauraro ka samu karfafawa da ginuwa a shirin. Idan kana da tambaya akan shiri da ka fito sauraro, ƙarin bayani, bukatar addu'a ko wata shawara, za a iya rubuta a tura mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da gajeruwar sako a waya. Lambar wayar tamu shine 0800 284 1970. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa ga wadanda sun goyi bayan mu a shiri na yau, kamar shi Pastor Yohana Dangana, Pastor Joseph Maza da Pastor Audu. Mawakanmu ma muna ce muku mun gode. Babban godiya na zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.